المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na 20 ga watan al-Muharram hijiral ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda yayi daidai da 14 ga watan 7 shekara 2025 miladiya ci gaba da darussan mu a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare dake unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchi Najeriya sannan muna karatu cikin littafi mai suna Al-Wasaya An-Nabawiyya na babban malamin mu Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Abu Islam Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama zama da ya gabata mun ji wasiya ta farko daga cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da malan ya sanya a wannan littafi nashi wanda shine wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ga marasa lafiya da su hakuri idan Allah ta'ala ya jarabe ka da jinya da rashin lafiya da shama jiki ne ake cewa jinya da ta zamo ta tana kama mutum kullun da kullun to duk irin waɗannan idan Allah ta'ala ya jarabe bawa abinda ake so ga bawa shine yayi hakuri sannan malan ya ce yana daga cikin falala na jinya wanda zai taimaki bawa wajen yayi hakuri akan jinya shine jinya jarrabawa jinya dalili ne da yake nuna ƙarfi da ƙwarin imanin bawa iya bayin da Allah ta'ala yake jarraba sune waɗanda suke da ƙwari a wato ainihin imanin su sannan mun ji cewar jarrabawa wato wanda jarrabawa jinya za ta shiga dalili ne na son Allah ta'ala ga bawa ya zo hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah idan ya so bawa sai ya jarrabe shi shi yasa waɗanda Allah ya fi jarrabawa su ne annabawa sannan sai malamai sai kuma salihai sannan mun ji cewar idan bawa yana da wani matsayi a lahira da Allah ta'ala ya kaddara zai je wannan matsayi sannan bautar bawa ba za ta kai shi wannan matsayi ba saboda yana da karancin bauta sai Allah ta'ala ya tajarrabansa da jinya domin a daga darajarsa a kai shi wannan wato ainihin matsayi din sannan mun ji cewar idan mutum ko kuma jinya wato ainihin sababi ne da yake tsarkake bawa daga wato ainihin zunubi da kuma kusakurai sannan mun ji cewar hakuri Allah ya jarabe ka da jinya kai hakuri to abu ne da yake kaiwa bawa zuwa ga aljanna ata dan wato ainihin Abu Rabah yake cewa Abdullah dan Abbas ya ce da ni nuna maka wata mata yar aljanna yace da shi to waccar matar bakar matar yar aljanna ce domin ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa ina da jinyar farfadiya ka roki Allah ya warkar da ni annabi yace in shi'ti sabarti wa lakal janna idan kin so ki hakuri Allah zai baki aljanna in kuma kin so sai na roki Allah ta'ala ya warkar da ki tace a zan yi hakuri domin Allah ta'ala ya bani aljanna sai dai idan jinyar ta wato buge ni in kan yaye tufafi na kan yaye ka roki Allah ta'ala in na fadi na daina yayewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ainihin yi mata wato ainihin addu'a abu na shida daga cikin falala na jinya shine mun ji cewar wato ainihin wanda Allah ya jarraba shi da jinya ya hakuri to ranar alkiyama zai samu ladansa ba tare da wato kididdigiya ba saboda Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab mun ji cewar kamar yadda mala ya kawo mana annabi wato kissar annabi Ayyub da Allah ta'ala ya jarabe shi da jinya kuma ya wato ainihin yi hakuri yau dai za mu tashi a wasiya ta biyu wato ita ce wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa marasa lafiya dangane da al'amura da ya kamata su riko da su shine mala yake cewa wasiyatu sallallahu alaihi wasallam lil marid bi ba'd al umur al muhimma allati yahtaju ilayha fi hal maradi wa tuwasiyar Annabi sallallahu ga mara lafiya da wasu al'amura muhimmai waɗanda mara lafiya yake buƙatar su a lokacin da yake jinya. Wannan rahama ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ga bayi ga al'ummarsa, sai ya sanar da su wasu muhimman abubuwa wanda idan Allah ta'ala ya jarrabe ka da rashin lafiya ya kamata wato ainihin ka kula da su. Malam ya kawo yake cewa al'amrul awwal, abu na farko shine an yarda bi qada'i Allah wa yasbira ala qadari wa yuhsinu dhanna bi rabbih fa inna dhalika khairul lah. Wato al'amari na farko shine mutum ya yadda da abin da Allah ya hukunta a kan shi, ya kuma yi haƙuri a bisa wannan ƙaddarar, ya kuma kyautata wa Allah zato, domin haka alkhairi ne gare shi. Sau da yawa bawa idan aka jarabe shi, musamman ya daɗe a cikin jaraba, wani sai na munana wa Allah zato. Idan kai kuma baka munana ba, sai waɗanda suke kewaye da kai sai suna munana zaton cewar wani abu kai mummuna, kamar yadda ya faru da Annabi Ayyub alayhi salam. Mutum biyun da suka rage suna zuwa su gaishe shi, su ma sai suka ce kai duk yanda aka yi Ayyub wani laifi da ba a taɓa yi ba, yasa Allah ta'ala ya mi ya jarraba shi da jinya yake yaya masa? Kuma ba haka bane, inna 'izamal jaza ma'izamil bala wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahum. Hasali ma son Allah ne yasa Allah ta'ala yake jarraba bawa, ba yakinsa bane ba. To amma mu, saboda dan adam yana da sifata wato ainihin rauni, shi yasa yake ganin idan dai bangare ne na wato ibtila'i ya same shi, to kamar me, wani mummunan abu ne. Shi yasa kamar yadda Allah ta'ala ya sifatta da adam, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. A bangare guda da adam an bashi lafiya, arziki, mulki, sarauta, duk an bashi wannan, zai ce Allah ya darajanta shi, ya ni'imta shi. Amma a bangare guda, idan aka san haka ne ya same shi, kuma zai ce Allah ya walakanta shi. Allah ya ce kalla ba haka al'amarin yake ba. Don haka dai, idan Allah ta'ala ya jarabi bawa da jinya da rashin lafiya, to mutum ya yarda da kaddarar Allah, kuma ya kyautata wa Allah ta'ala zato. Kamar yadda ya zo a hadisi malam ya ce ya kulu sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min. Annabi ya ce wato yi mamakin al'amarin mu'mini, inna amrahu kullahu lahu khair, lalle al'amarinsa dukkansa alkhairi ne gare shi. Wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, hakan baya kasancewa ga wani sai ga mu'mini. In asabathu sarra'u shakar fa kana khairan la, idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah, hakan sai ya zama masa alkhairi. Wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan la, idan mummuna ya same shi sai ya haƙuri, hakan zai zama masa alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda yake da wannan sifa sai mu'mini, kyakkyawa sai ya gode wa Allah, abinda kuma yake marar daɗi sai ya haƙuri. Annabi ya ce to duk yana zama masa alkhairi ne. To mu in kyakkyawa ya same mu ba ma gode wa Allah, idan mummuna ya same mu kuma ba ma yin me, ba ma haƙuri. Suwa suka fi taimakawa fasikai da dukiyarsu? Masu dukiya, so da Allah ya ba su sarra, wadata, arziki. Suwa suka fi tsula tsiya ka samu mutum bai da aiki sai fasikanci sai abubuwa marasa kyau, mai lafiya? So da Allah ta'ala ya ba shi lafiya, sai zamo bai gode ba. A bangare guda shi kuma wancan, in an jarabe shi da talauci kullum sai raki, an jarabe shi da jinya kullum sai mi, sai raki. Kun ga kenan mutum shi wanda aka wadata bai haƙuri ba, shi kuma wanda aka wadata bai gode ba, shi kuma wanda aka mi jarraba bai mi bai haƙuri ba. Fa qala sallallahu alaihi wa sallam, sana ne sallallahu yace la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala, kada ɗayan ku ya mutu face yana kyautata wa Allah zato. Kina a rayuwarka, musamman rayuwarka ta zo gargara, sai zamo kana kyautata wa Allah zato, cewar Allah ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala, duk wanda ya kyautata aiki to Allah ta'ala ba zai tozartar da aikinsa ba. Al'amuru tsani, abu na biyu أن يكون المريض على عمل نبيوكينا أن يكون المريض في حال مرض بين الخوف والرجاء واتو دقتسيا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم ينو سنتد مر اللافية شيني أحال رش اللافية ستويلموس أكانن صوروكما دفاتا يلموين أطوران أزابا الله كمينا فاتمي رحمة توبا يجي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دقى أنس بن مالك الله قال ميشيل داكي شوا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت النبي صلى الله عليه وسلم يا شق وجون متاشي ينا وتوقر متوى فقال سي النبي كيف تجدك يا كسا مكانك قال سي أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي yace ya ma'aikin Allah halina a yanzu shine ina fatar rahmar ubangiji amma ina me ina jiye wa kaina tsoron laifukana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallam yace la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-mawtin illa a'tahu Allah ma yamju wa amannahu wa ammanahu mimma yakhaf annabi sallam yace wannan abubuwa guda biyu fatar rahmar ubangiji da tsoron azabarsa ba za su hadu a zuciyar bawa a irin wannan guri ba fa sai Allah ya bawa bawa abin da yake fata kuma ya tsare shi daga abin da yake tsoro kenan idan bawa a rayuwarsa musamman lokacin jinya kuma lokacin mutuwa ya zamo in ya tuna rahmar ubangiji cewar Allah ta'ala yana wato ainihin kusanto da bawa mumini ba tafinta tsakanin su yace bawa na zaka tuna laifi kaza da kaza rana kaza lokaci da kaza da kamu bawa zai ce eh ya Allah na tuna kuma na sani na aikata sai Allah ya ce na maka sutura a duniya yau kuma zan gafarta maka kun ga in mutun yana tuna wannan sai yana fatar rahmar ubangiji a bangare guda kuma idan mutun ya tuna cewar ga wani tsawon rayuwarsa yana ta bauta ƙarshen rayuwarsa kuma yayi abinda Allah ya rusa ayyukansa gaba ɗaya kuma sai ya ji tsoro. To amma anan sai wani ya ce maka shi kuma yana bautawa Allah ne ba dan yana fatar rahmar ubangiji ba. Ba kuma dan yana tsoron azabar ubangiji ba kun ga wannan halakacce ne. A'a ka bautawa Allah nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Allah mai rahama ne mai jinkai amma kuma azabar sa bangare guda kuma meme mai tsanani ne to ya zama kana fatar rahmar ubangiji saboda inna rabbaka wasi'ul maghfira amma a bangare guda kuma in ka tuna azabarsa kana mi kana wato ainihin jin tsoro dan haka dai mutum lokacin rashin lafiyarsa to ya zama yana tsakanin al-khawf wal raja yana fatar rahmar ubangiji kuma in ya tuno laifukansa da zunubansa yana mi yana jin tsoro al-amru salis al-amri na uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mara lafiya shine Allah ya tamanna al-maridul maut mahma shtadda bihi al-marad kada mara lafiya ya fatan mutuwa duk tsananin da jinyar ta kai shi gare shi kada mara lafiya ya fatan mutuwa mu yanzu sanowa wasu za ku ji suna cewa da kafo a hannun su yake da sun me da sun hura su haba ma rashin lafiya bane la'alla abinci rana ne kawai bai ci ba ya ma karya la Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin ku shine wanda rayuwarsa ta tsawaita kuma ayyukansa suka yi kyau. Ba laifi bane rayuwarka kai shekara 100 100 da ma in Allah ya sa ma albarka amma in ayyukanka sun yi kyau. Ma'ana kana kan ayyuka na gargari. Amma kuma sharri shine a ce rayuwarka kadan ce kuma duk tsiya ne a ciki. Amma alkhairi kuma shine rayuwarka duk tsayin da tayi a ce kuma duka cike take da me. Da alkhairai idan ka mutu za a faɗi me alkhairanka kuma kamar yanda na sha faɗa mana cewa faɗan alkhairin mamaci bayan mutuwa yana da tasiri mutum a faɗa alkhairansa bayan me bayan ya mutu dan haka dai kada dan tsanani na jinya mutum ya fatan me mutuwa ina ma da mutuwa yayi an Anas radiyallahu anhu qala daga Anas Allah ya kara mishi yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukum almauta min dhurrin asaba kada dayan ku ya fatan mutuwa ya burin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi فإن كان لا بد فاعلا إذن باب مكوى ذي أيكة حكا فليقلت أبن ذي شيء اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي ألا إرى يوانا الهيرني أغرير تكراية دني وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ألا إذا متواني الخيري غريني تكي كواتو أينهن ككرقر أيواتا وكنت إذا جنيا ماتي ومتون سنني ما لم يسكي شيء وحر إذا بتنتنو ما سكي يوابادي في كيوانا أدوان kaga an shiga wani zamani da musulmai suka kaskanta 100% kamar wannan zamanin da muke ci musulmai sun hautar barni kaskantuwa me ma'anar sun kaskanta kullun ana kashe ƴan uwansu a Gaza Gaza tana da iyaka da Masar tana kusa da Jordan ba ta da nisa da Saudiya amma ko oho kungunan kaskanci ya samu musulmai musulmi annabi ya ce unsur akhaka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka lokacin da yayin zalunci ko lokacin da aka mi zalunce shi sahabbai suka ce ya rasulullah mun san yanda zamu taimake shi idan an zalunce shi amma in yayin zalunci fa annabi yace ku kame hannunsa yanzu kenan kun ga ana zalunta ƴan uwanmu kullun ana gashe mutum 70 mutum 100 mutum 80 amma ba za mu iya mi ba ba za mu iya taimakon su ba to in wannan yayye waita a cikin al'umma to dole kaskance ya samu al'umma kun san dai da sahabbai suna gare ba su bari ana wani abu ba ko ga yanzu rindinar sahabbai ta tashi ta nufi kasan Isra'il domin ta ba musulmai kariya ta tsare jinin su ta tsare jinin yaran su ta tsare jinin matan su ta tsare jinin tsofin su ta tsare jinin marasa lafiyan su amma kun ga kaskanci a cikin shekara biyu an kashe sama da musulmai 50,000 amma wasu musulman ko Allah wadai ba za su iya cewa ba wasu musulman ko addu'a ba za su yi Allah ya taimaki masu raunin nan ba idan haka ya faru kaskanci ya samu me ya samu musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abubuwan da idan kuka lazumce su to Allah zai sanya muku kaskanci shine idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al baqar wa radaytum biz zar' wa taraktum al jihad annabi yace sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum annabi yace idan kuna bai'ul 'ina nau'i ne na riba kuka riki jelan shanu kuka wato ainihin gona ta shagaltar da ku malamai suka ce ma'ana shine mutane su suka shagaltu da duniya gaba daya wa taraktumul jihad annabi yace kuka bar jihadi to sallallahu alaikum dhulla idan zama duniya ku kai kuka sa a gaba kuka manta da lahira to Allah sai Allah ya buga muku kaskanci ba zai zare shi daga barin ku ba har sai kun dawo zuwa ga addinin idan kun ga kaskanci ya samu al'umma saboda al'umma ta bar me ta bar addininta Allah ta'ala ya shiryar da mu wa an qais ibn abi hazim rahimahullahu ta'ala qal sanan daga qais dan wato abi hazim Allah masa rahama yace dakhalna ala khabbab na'ud wato mun shiga zuwa ga sahabin annabi khabbab dan arat muna duba shi wa qadikta wa sab'a kayyat fi batni yayi lalas har bakwai a cikin sa فقال سيتي لو ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به يتي بعدان النبي يا هانا مو مي فاتن متوا والله دا انا روكي الله نا متو معنا بعدان النبي يا هانا بو wannan jinyar ta wahalashi da ya roki Allah mi ya mutu wannan na fada muku malam ya rubuta wannan domin ya rarrashi kansa tsawon kusan shekara shi ma hudu ko biyar yana fama da jinya an masa na san aiki kusan sama da ko sau biyar ko biye ma to ga in za a ma aiki tiyata a ce ba za ka ci abinci ba lokaci kaza in an ma a ce kaza ɗayansu suna cewa in jinyarsa ta tashi sai ya kwana ba a iya bacci don azaba yana kewaye gidansa to kun ga wannan sai ya sa malam ya rubuta wannan wa'azuzzuka saboda ya zamo rarrashi gare shi da kuma sauran marasa wato ainihin lafiya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سنن ذا ابو هريره الله قال مش الله يكي شيوا قال يتي ولا يتمنى احدكم الموت وتكد دينكو يبورن متوا فاما محسنا فلعله ان يزداد خيرا كوده يزمو متومن كركي ني تو اكوي يويور يا قارا ايوكا نا الخيري واما مسيئا فلعله ان يستعتب كو كومه يزمو ميمي wato ainihin mai laifi ne to akwai yiwuwar kuma ya tuba kenan duk tsanani da ka samu kanka na jinya wannan gabar tana nuna mana da dai kada ka kuskura ka wato yi fatan mutuwa a sai dai kai addu'a idan har wato rayuwa alkhairi ce a gare ka Allah ta'ala ya rayar da kai idan kuma mutuwa ce alkhairi gare ka to Allah ta'ala ya karɓi ranka amma kawai mutum ya ce shi gwara ma ya mutu babu kyau al'amuru rabi' al'amari na hudu wato daga al'amuran da annabi sun yi wasiya su ga mara lafiya an ya'khudh al-marid bi asbab al-ilaj al-mashru'a mutawakkilan 'ala Allah nan gaba tana da muhimmanci shine mara lafiya ya riko da sabbuba na waraka na shari'a yana mai dogaro ga Allah wa an yabta'ida 'an asbab al-ilaj ghayr al-mashru'a sannan ne sanci sabbuba na waraka wanda shari'a ba ta yarda da su ba nan gabar kai riko da sabbuba na shari'a da ta yarda da su akwai wanda bai da lafiya sai ya ce ma shi ba zai nemi magani ba wa Allah ne yake warkarwa a Allah ne yake warkarwa annabi kuma yace ku nemi magani saboda babu wata cinya face tana da me tana da maganinta ba shari'a bane ba baka da lafiya ka zauna a gida ba addini bane mara lafiya kai riko da dukkan sabbuba na me na waraka kuma kana mai dogaro ga Allah والعلاج النبوي افضل العلاج ما لا يتي sannan kuma wato likitanci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam maganin nuwa na annabtaka ko sune mafi falala to amma mun yi watsi da su mun yi watsi da annabi sallallahu alaihi wasallam cututtuka da yawa ya faɗa mana me maganin nuwan su amma mun yi watsi da su mun yi watsi da kafo yin kafo alhali magani ne na shari'a mun yi watsi da habbatu sauda mun yi watsi da zuma mun yi watsi da zamzam duk aka ga waɗannan nau'ika ne na maganin nuwa zaitun na shari'a amma mutane duk sun yi me sun yi watsi da su har ruqa shar'iyya magani ne amma mutum sai ya tashi da yadda cikin sa yana ciwo sai ya fara kiran me ke musu anguwa su da Allah ya tashi da ciwon ciki a daren kuma ba zai wa kansa ruqa ba wallahi waɗannan da kuke gani sabbuba waɗannan abubuwa na shari'a din ko suna da tasiri sosai a jinyoyi wallahi sau da yawa ni na jaraba na sha da dare fa tashi da ciwon ciki wallahi ina karanta Fatiha ko ban san lokacin da zan koma bacci ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ruqa ce kuma ruqa din nan ba sai ka je wani ya ci kuɗin ka ba bismillah an Fatiha din nan in ka karanta sai ka samu waraka بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق waɗannan duka wannan zikironi ne da kuma addu'o'i da mutum zai lazumce su lokacin da yake jin wani abu ba daidai ba to amma kun ga mun yi watsi da waɗannan mun rike na bature shi kuma baturen yawanci da namu ma yake hadawa kafo da muka yi watsi da shi ina sun iyo nasu basu rabu da kafo din me yanzu ce na basu rabu da me da kafo ba kuma basu rabu da itatuwa ba mu kuma duk an raba mu da waɗannan akwai maganin nuwa dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu masu yawa amma da yace huwa nau'ani nau'i biyu ne nau'ikan wato ainihin al-ilajun nabawi an-naw'u al-awwal ar-ruqyah ar-ruqyatu shar'iyya akwai ruqa ta shari'a ba wai mutun yaje gurin boka yana faɗan wasu kalmomi da suna aljanu ba sallu wa alu wa aburaka waɗannan duwa ga zami ake nufi da su me salluwa me alu ba ruqa bane amma dai ya zama ruqya ta shar'iyya ka qira'ati ayatin min alquran kamar mutun ya karanta ko a karanta masa ayoyin alqurani wal fatiha da kuma fatiha wa ayatul kursi kama ayatul kursi wa akhir suratul baqara kaman ayoyi biyu na karshen suratul baqara amana rasul wal muawwidhat wal muawwidhat ko muawwidhat muawwidhat din ne da kuma qul huwa da falaq da nas wa yad'u yadahu ala makan alalam wa yaqul sanan mutun zai sanya hannunsa a gurbin da yake masa ciwo sai ce bismillah 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 sau uku wa ya qul sanai ce a'udhu bi izzati llahi wa qudrati min sharri ma ajidu wa uhadhir wa ma addu'a ne duk waɗannan mun yi watsi da su annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zikirin da yace ko duba mara lafiya ka je kai sau bakwai in ka ga bai tashi ba jinyar mutuwa ne to duk irin waɗannan ya kamata mutane su kiyaye su saba'an zai karanta wannan a'udhu bi izzati llahi sau bakwai wa ghayraha da ma wasu su mimma sabata ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga abubuwan da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu thani nau'i na biyu daga cikin hanyoyin maganin nuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da mu shine al adwiya wato maganin nuwa kal asal kaman zuma to amfani da zuma wallahu azza wa jalla yaqul Allah yana cewa fihi shifa'un linnas cikin zuma akwai waraka ga mutane wa kama'i zamzam, sanan kamar ruwan zamzam. Idza sharibahu al-maridu bi niyyati shifa, idan mara lafiya ya sha da niyyar waraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzam lima shuriba la, shi ruwan zamzam da din niyyar da ka sha shi zaka mi zaka samu wannan biyan bukata. Shi yasa daga cikin magabata a rawaito akwai wanda ya tsawon kwanaki yana shan zamzam, kuma Allah ta'ala ya sa wannan zamzam ya zama masa kariya ga cikinsa, ya zama mar abinci kuma abin sha. Amma yaqini shi ko yanzu ake da wannan yaqini? Babu yaqini. Ka baka da kuɗi da daddare, kawai sai ka ga aranka da safe ba za ka ci abinci ba, to ba ka ci. Amma in kana da yaqini baka da kuɗi da daddare kuma da safe insha Allah za ka ci abinci, to za ka mi? Za ka ci. To mu ba mu da yaqini, addu'a ma muke amma ba mu da mi? Ba mu da yaqini. Alhali musulunci yana tabbatar da mu akan ko addu'a kai ya zama kai ta da gaske da yaqini. Annabi Musa da ya addu'a Allah ta'ala ya tsare shi daga Fir'aun da kai din shi, lokacin da Fir'aun ya cimma musu a bakin kogi, duk mutanansa sun ce inna mudrakun. Annabi Musa ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, wannan shine yaqini. Yace wallahi ba a cimma mana ba, ubangiji na yana tare da ni kuma zai shiryar da mu, kuma halaka Allah ta'ala ya tsiratar da su. To amma mu yanzu babu yaqini a addu'a, kuma babu yaqini a rayuwarmu. Wakal habbati sauda, sannan kamar mai habbatu sauda. Qala sallam, annabi ya ce inna hadhihi alhabbata sauda shifa'u min kulli da'in. Annabi ya ce wannan habbatu sauda din ko waraka ce ga kowace cuta, illa min assam wa huwa almaut, sai dai daga assam wanda shine mutuwa. Wannan assam din shine mai mutuwa. Assalam kuma aminci. Yahuda idan suka zo wajen annabi sai su ce assalamu alayka ya Muhammad, mutuwa a kanka. Annabi ya gane mi suke nufi, sai ya ce wa alaikum, sai ya shiru, sai ya ce a kanku dai. Aisha wata nan da ta ji ta gane, ta ce alaikum assalam wal la'ana, ta ce a kanku mutuwa kuma Allah ya tsine muku. Ta faɗi kalmomi da yawa. Annabi ya ce rifkan ya Aisha, ai dai a hankali Aisha. Ta ce baka ji mi suke cewa ba? Annabi ya ce ke ma baki ji mi nake cewa ba? Suka ce assalamu alayka, na ji sai na ce wa alaikum. Annabi ya ce Allah zai amsa addu'a ta a kansu, su kuma Allah ba zai amsa addu'a su a kaina ba. Waɗannan su ne Yahudawa, tsinannu ne. Ba Yahude ɗaya ba zai bari ƙasa ta zauna lafiya ba, ina kuma an tara dubunnai a Middle East za su zauna lafiya? Ba Yahude ɗaya ga sahabbai kansu a haɗe, kawai sai ya baƙanta masa rai, sai dai cikinsu ya zauna, sai ringa tuno musu yaƙoƙin da kakanninsu suka yi, ƙabilan Aus da Khazraj. Bai gushe ba sai da sashinsu ya ce da sashi kowa ya ɗauko makami, ƙir a sake a gama nasuwa za su yi nasara. Annabi sai da ya samu labari ya zo da sauri ya rarashe su. Wannan shi ne bai Yahude. Kullum ƙoƙarinsu su raba kan al'umma, saboda suna da ƙa'idar cewar ba za ka iya mulkan al'umma ba sai ka raba kansu. Yanzu mu da Nijar akwai boda, amma in ka je da mutanen Sokoto da na Nijar sai ka ga ba su da mi. Ba su da bambanci, amma an ja layi an ce duk wanda ya shigo nan daga Nijar ya shigo Najeriya. Kai ma an ka shiga ka shiga Nijar, kar ku yarda. Larabawa dukka a haɗe suke tsibiri guda, suna jazira, sai aka ce a nan sunanta Joda, ku yaƙi a kan iyaka, nan sunanta Siriya, kuma ku yaƙi a kan iyaka, nan shi kenan an raba kai. Su kuma suna can sai mamaya suke, ya girman Amerika yake, ya girman Rasha yake. Rasha an ka raba duniya uku, ita ta ɗauki kashi guda. Kuma har yanzu mamaya take tana so ta haɗiye ta lankwame Ukraine. Amerika ma bata ishe su ba, shi ma Trump ya ce zai haɗa da Canada mai da United States. Su sai mamaya suke suna haɗa kansu, mu kuma sai ƙara mi? Raba kanmu. Sudan sun ce ku rabu biyu, biyun ma yanzu ba su ƙi a ƙara rabuwa huɗu ba. Mu kanmu yana ta rabuwa, su kuma suna ta ƙare haɗa mi? Kansu, saboda mu mi ta rauni, saboda Allah ya faɗa mi, in kun rabu za ku yi rauni. Wala tanaza'u fatabshalu wa tazhaba rihukum, in dai aka raba kai to za a yi rauni. To kan ya rabu shikenan mun yi mi? Mun yi rauni. Kai dan Sokoto ne, ni dan Jigawa ne, kai dan kaza ne, shikenan. In dai kai ya rabu, shi yasa hadisai da yawa suka ringa zuwa da ayoyi akan mi? Ku haɗa kanku. Wa tasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuh wa alladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. In dai kanku zai rabu, to kuma ba za ku taɓa ƙarfi ba. To da yanzu ana yaƙar 'yan Nijar, shi kenan za mu ce mi? Da 'yan Nijar ake. Allah ta'ala zai shiryar da mu. Wakal hijama, sannan kaman ƙaho. Ƙaho ɗin nan shi ma waraka ne. Ni na sha fama da jinyoyi, kuma in dai ƙaho alhamdulillah ta sanadiyarsa nake samun mi? Nake samun sauƙi. Kuma akwai mutane da yawa da nake ba su shawaran yin kafo kuma suna ganin waraka. Ka je ka bugu a hannunka jini ya taru. Ka je amma kafo a fudda wannan jinin da ya taru ya bace, zaka samu me? Zaka samu sauki kuma zaka ji dadin jikinka. Amma mutane duk waɗannan sun rabu da su. Wa kal hinna, sannan kamar yin lalle. Qala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce al hijama ala riq amsal wa fihi wa fiha shifaa'un wa baraka. Annabi ya ce yin kafo kafin a ci komi shine ala riq. Malamai suka ce mutum bai ci ba bai sha ba amma kafo ko, to wato ainihin annabi ya ce amsal. Malamai suka ce anfa wa afdal, shi yafi amfani kuma shi yafi falala a jikin mutum. Wa fihi shifaa'un wa baraka, annabi ya ce cikin kafo akwai kuma wato ainihin waraka kuma akwai albarka. Wallahi mu ni na gwada na gani inda jinya ta dame ka, nau'ikan jinya musamman wacce take da alaka da jini, to in kai zaka samu me? Zaka samu waraka. Sannan na ga wani dan uwa ana marƙafo a toliyar kansa, yace marƙafo aka yace sosai, yana sa medical ne glass, yace ma amma duk lokacin da akai marƙafo aka sai ya dade karfin idansa ya dawo ba tare yana iya ganin komai ba tare da ya amfani da glass ba. Kinan kun ga kafo din nan me? Kafo din na waraka ne. Haka kana fama da karancin gani kai ka je a makami, amma kafo a kanka ko a wuyanka, haka in ka samu ahli takhassus waɗanda suke da ilimin abu, in suka maka insha Allah ta'ala za ka zame an dace. Allah ta'ala ya ba mu lafiya gaba daya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana fi shay'in mimma tadawaitum bi khair fal hijama. Annabi ya ce in akwai alkhairi cikin abubuwan da kuke magani da su, to akwai kafo a ciki. Kafo yana daga cikin abin da yake da me da alkhairi. Mala yace kuma wa idza dhahaba al-maridu ila at-tabib akhdan bil asbab, idan kuma bayan waɗannan na shari'a mara lafiya ya tafi wajen likita ko riko da sabuba fala haraja da to babu laifi. Nan ma ka fahimci addinin ka daidai, kar wani wawa ya zo ya ce maka zuwa gun likita ai kafirci ne. Eh, ma'ana zuwa gun likita kafirci ne, to ya mutum zai ya zauna kenan ya mutu shine addini? Addini bane ba kuma. Da haka babu laifi mutum ya riko da sabuba, an gane? Da kauli sallallahu alaihi wasallam, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tadawo ibadallah, ya ku bayin Allah ku nemi magani. Fa inna Allah lam yada da'an illa wada'a ma'ahu shifaa, Allah bai sanya cuta ba face ya sanya waraka tare da ita, illa al-haram banda tsufa. Jinyoyi biyu ne ba su da waraka, daga tsufa sai mutuwa. Amma duk jinyar duniya tana da me? Tana da magani, sai dai kawai idan ba a samu me maganin ba, ko ba a same shi da wuri ba. Yanzu da sikila ana gabatar da magani, yanzu tana da me? Magani. Indiya suna magance ta, sai je su zuke white blood cell na mutum su dura mar wani, shikenan kawai aka dace sai ware. Da haka cututtuka da yawa ma mu ne har yanzu da yake su tura mulkin mallaka suke mana, cututtuka da yawa ma sun isa ba mu me maganin su, mu kuma ba ma karatu. Yau ba al'ummar da ba ta karatu irin al'ummar mu, su karatu suke mufa, kuma suna ba karatu muhimmanci mufa, ba a ba karatu muhimmanci. Ku je duk primary sun mu ku gani yanzu ya suke, ba loka ko daya, ba ban daki, ba ba allo, duk makarantun gwamnatin haka suke yanzu. Ku je jami'a kuma kosno ake dura mutum akai, kuma nawa ne salarin malami? Kun dai ji magana da professor kwanan nan wani ya zo yi ko? Abubuwa sun ilimi ya zama shine a baya. Da al'ummar da ta mai da ilimi baya ko ba za ta ci gaba ba, za ta mutu ne a bauta. Al'ummomin da suka ci gaba ilimi shi suke ba muhimmanci kafin me? Kafin komi. Shi za ku kullun kere-kere suke. Yanzu an daina yaki ma tsakanin soja da soja a dai a kara. Sai dai a tura jirgi kawai, mutum yana zaune yana control din sa ya dai har babban ko ya dawo. Shikenan. Daidai lokacin da kasashe kuma kananan kasashe har yanzu sojoji suke ta ɗiba, su kuma sun wuce zancen ɗiban mi? Ɗiban soja, an daina kawai, an wuce lissafin soja kawai, yanzu hidima ce ta na'ura kawai. Allah zai shiryar da mu. Da haka ilimi shi ne gaba. Da al'ummar da ta sanya ilimi a gaba ta bashi muhimmanci za ta kai ga gaci. Amma duk al'ummar da ta mai da ilimi baya ko, to kuma za ta ƙare a bauta ne, ba za ta taɓa nasara ba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sannan Annabi sallallahu ya ce likulli da'in dawa, kowace cuta tana da magani. Fa iza usiba dawa'u da'i bara'a bi idnillahi ta'ala, idan har wato maganin ya dace da jinyar to sai waraka ta samu da izinin Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sananu sallam yace inna Allah lam yunzil dan illa anzala lahu shifaa. Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar mata da waraka. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Annabi yace wanda ya sani ya sani, wanda ya jahilta kuma ya jahilta. Amma babu jinyar da bata da me, bata da waraka ko wace jinya. Sai dai karka gajiya wajen neman mi magani, karka kariya kai ta riko da sabu ba na shari'a sai kaga kami ka wato ainihin dace. Wahzar ayyuhal marid min adh-dhahabi ila as-sahara wal kahana. Malai yace ya kai mara lafiya amma ka kiyaye zuwa gurin wato masu sihiri ko kuma bokaye wal arrafin, da wato ainihin su ma nau'i ne na bokaye wanda suke cewa sun san gaibu, sun san abin da ya faru, binne maka wani abu akai. Fa inna zalika haramun wa shirkun. Malai yace wannan haramun ne kuma shirka ne. To har daga cikin mutanen mu kuma masu cewa ahlus sunna ne suke so su ci kuɗi, sai kaje ka ce musu baka da lafiya ko waɗanda suka fitina da roƙa din nan, sai su ce jifanka akai. Duk wanda yace jifanka akai ya faɗa ma wanda ya jifaka, ya faɗa ma waye. Ana ko wanda yake zuwa masallacin nan sallah yana fama da tari, sai ce mu ya ja samu wani mutumin mu wai ya ce masa wai wani abu aka ajiye masa a kirjinsa, wani abu aka in ce sai faɗa ma wai ajiye ma in ce wannan tarin da kake yi ni ma na yi shi, na je na samu pharmacy bakura, babanmu bakura ya mu babban magani ban mai shawarwari na warke, in ce ka je ka same shi. Ya je aka dora shi akan maganin ya warke, ina ajiyar take, wace ajiya ne? Dan haka irin wannan sai ka kula. Wani ya ce maka ajiya, wai ajiye ma shi ajiye ma, kai riko da sabuba na shari'a, ka karanta Fatiha, kana amfani da zuma, in ta kama kai kafo, kana amfani da habbatu sauda, sai ka samu waraka. Amma mu yanzu kawai ana son cin kudin ka sai a ce mu wani ajiya aka maka ko wani abu aka maka. Qala sallallahu alaihi wasallam, wato mutum ya kiyaye zuwa gurin boka ko mai sihiri, saboda annabi ya ce man ata arrafan, duk wanda ya je wajen boka wanda yake cewa ya san gaibu, fa sa'alahu an shay'in, sai ya tambaye shi wani abu, sai ya ce ni jinyar nan ta kici ta kicinewa, dan Allah an yako ba wani abu aka mun ba. To ya tambaye shi sai ya bashi amsa, lam tuqbal lahu salatun 40 layla, wanda ya je ya tambaya ko bai gaskata shi ba to shi sallarsa ta kwana 40 ba za a karbe ta ba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce man ata kahinan, duk wanda ya je wajen boka aw arrafan ko malamin tsubbu, fa saddaqahu bima yaqul, da ya faɗa masa ya gaskata shi ko, faqad kafara bima unzila ala muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ya kafircewa abinda aka saukar wa annabi muhammad shine alqur'ani. Jinya ta kama ka kaje wajen boka, to mutum ya kafircewa alqur'ani. To kenan kun ga mutanen mu dole ana buƙatar wa'azi. To yanzu ka je kauye daga jinya ta same su, jinyar da faga maganinta a asibiti ko, sai a tabin wajen bokaye. Boka kuma da an Bahaushe ya bashi suna ce cikaji magani, sai wa sai Allah kawai iya abin da zai iya yi kenan. Zai dai ci kuɗin ka ya ci kajin ka ya ci kaza kawai shikenan. Kuma bokayen ma banda damsul basira, yaro ne za ku taso da shi. Mu yanzu har wasu abokanan mu wasu kannan ma kawai sai mutum ya fara bokanci. Amma alhamdulillah akwai wanda an ce mun kuje ya karya shi karya juna ji daɗi. Ko da namar wa'azi ya ki ji, amma zai ji wa'azi tun da yanzu sai an nemo marfu an ajiye masa sanaye biya bukata. Bokanci haramun ne. Haramun ne bokanci, ka je ka koyi wani abu na tsabi na sihiri, haramun ne a musulunci. Ba kyau. Mai zuwa gurin boka shi ma na aikata haramun. Wahzar ayyuhal marid min ta'liqil hujubi wat tama'im fa inna shirku. Sanan malai yace ka kiyaye rataye guru da la'a, shi ma shirka ne. Sau da yawa ina ga yara da guru a masallacinmu dai can nayi doka, duk yaron da ya zo da wata la'a to zan yanke ta, zai koma ba ita. Ba komi kuma duk yaron da kaga da la'a ya zo masallaci ko nan masallacin alhamdulillah nan gari ne, mu da yake gefe ne, sai yaro ya zo masallaci da la'a, duk wanda ya zo sai in yanke ta kawai shikenan, ya tafi gida ba ita ni in yanke. Kuma sai ka ware ta sai kaga ba komi a ciki, kawai rallaji ne talauci ya kama shi ya je shi kawai yake kallanta. Ralladin har layar ɓatan laya ce mara. Layar ɓatan laya. Wayan ka danna za ka ɓace. A hakan kuma gidan unkuje suka kama shi, bo yana ba da layar ɓatan laya kuma suka kama shi.
ce bai danna ya bace ba, tun kuɗi ne kawai, ba Allah ya rabata. Don haka ɗaura irin waɗannan abubuwan su ma shirka ne, laya goro kaza, alhamdulillah yanzu da sauƙi a gari, ma an kaje jeji sai ka gami. Mutum ya ɗaura ya ce a haɗa da munjiriya da wani waye duka, kaza ba zai wannan ba, kuma ka ga ya samu mutum. Laya ba amfanin da take. Al’amurul khamis, abu na gaba, an yi hafiz al-mariz ala ibadati rabbi ammatan wa ala salati khassatan hasba isti'ati wa la yatruku al-ibadata abada. Nan gaba tana da muhimmanci duk da lokaci ya kusa. Malam yake cewa shine a gurguje zami mara lafiya ya kula da wato bauta musamman sallah. Yanzu wani daga ya kwanta zazzabi ko sai sati bai yi sallah ba, kuskure ne kuma. Ita sallah din nan za ka yi ta duk halin da ka samu kanka ne. Za ka iya yin ta a tsaye ka tashi ka yi, za ka iya yi a zaune yi a kishin gida za ka yi, amma dai sallah ba za ta taɓa mai sare a kanka ba. To kun ga wannan gabar ma tana da muhimmanci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wato ani Imran dan Husain yake cewa ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sallah, yana fama da cutan basir. Annabi ya ce kai sallah tsaye, in ba za ka iya ba ka yi ta a zaune, in ba za ka iya ba yi ta a kishin gida a gefenka. Kenan mara lafiya in an je a masa wasiya cewar ko da haɗa sallar ne in ba za ka iya ko ce a lokacin da ba, to ka iya yin jam'i suri kana jan ɗaya zuwa mai dab da shigar lokacin ɗaya sai ka yi ta kafin nan lokacin ɗaya ya mai ya shiga sai kana yi, amma dai sallah ba za ta taɓa mai sare a kan mutum saboda jinya ba. To amma dai ni na sani marasa lafiya da yawa za ku ga ba su damu da yini ba. Mai ƙoƙari kuma shi ne wanda in ya wanke zai rama, musamman a cikin asibiti. To za ku gami lokacin sallah ya yi, su dai masu kula da su za su tashi su je su, amma mi to irin wannan ya kamata hukuma sai ta yi, ko da ‘yar takarda a ɗan rubuta cewar mi jinya ba ta hana mi sallah, a ɗan rubuta a gefen jikin bot ana katanga katanga, wannan zai iya farkar da mutane cewar mi in ba za ka iya sallar ba a ɗan yi rubutu ko a zaune za ka iya, jinya ba ta hana sallah, ka iya yi a zaune, ka iya yi a kishin gida. Wannan ya farkar da mutane, amma marasa lafiya da yawa in dai hankalinka yana jikinka to sallah ba ta bar mi ba ta bar kanka ba, amma nawa ne aka je ka ga kowa gashi a hankalinsa kuma mi lokutan sallan yayi ta wucewa kuma bai yi ba. Gaba ta gaba shine al-amru salis ala al-marid an yakuna ala ilmin bil wasiyya wa ma yata'allaqu biha. Nan ma gaban tana da muhimmanci, wai mara lafiya ya san ilmin wasiyya kuma da abin da ya rataye da haka. Jama'a jinya yawanci musamman a shekarun girma alama ne na tafiya, mutuwa tana mi tana kusanto ka, kuma rahamar ubangiji ne maimakon ya dauke ka karam daya sai ya jarabe ka da jinya sai ta zama kankarar zulumi a gare ka. To mutum ya iya wasiya, mu yawanci gani muke in muka yi wasiya kamar za mu mutu ne, a'a wasiya bata sa mutuwa kuma bata hana mi bata hana mutuwa. Yanzu wannan malamin namu da ya tashi sai da ya wasiya cewar in ya mutu ga wanda zai masalla ga ya cace da kafa za ka kai shi makabarta, da kafa muka kai shi makabartar ta kenan da bakin kasuwa ya ce da kafa za ka kai shi, kuma hikimar Allah da ba na a kafa kafa a kai shi ba ko, to da ba mota ba za ta tafi ba, ya kai nan da bakin kasuwa aka binne shi, amma tun daga nan har bakin kasuwa dan mutum ne. Kasar Jordan suka ce tunda suke a kasar ba su taba a mutu su ga dan mutum irin ranar ba, ba su taba ba su ga dan mutum ya taru. To wannan kuma baiwa ce da Allah ta'ala yake wa bayi na kware. To kun ga dai kai wasiya cewa in na mutu ga kaza wane ya mun sallah wane ya kaza shikenan an wuce gurin, inda wanda zaka dan bawa ka san dukiyar ka ma ka ce wane a dan bashi kaza saboda bai da gado. Malam yace awwalan na farko annal wasiya mutu ya sani lil aqalim alladhina la yarithuna minka ba'da al maut wajiba, wato wasiya ga ‘yan uwa na kusa wanda ba za su ci gadon ka ba dole ne, na mazhaba da suke ganin dole ne cewar mi wasiya ga waɗanda ba za su ci gado ba, wani a musu wasiya da ɗan wani abu. Gaba ta gaba annal wasiya yajibu an la tazida an thuluth, wasiya da ya wajaba kar ta wuce ɗaya bisa uku, ana an ta wuce ɗaya bisa uku to za a ba da ɗaya bisa uku ne kawai. Mutum dukiyarsa da ya mallaka gaba ɗaya ba tafi miliyan tara ba, ka kaddara miliyan tara sai wasiya da miliyan hudu, miliyan uku kawai za a ba ɗaya bisa uku, an gane. To wannan shine annal na uku annal idrara fil wasiyati haram, mutum ya sani cutarwa a wasiya haramun ne, ma'ana ‘ya’yan suna musguna masa kuma su ne za su ci gadansa kawai da ya tashi sai wasiya ce duk kudin su a gina masallatayya. Wani akwai cutarwa. Wanda daga ƙarshe su za su tashi babu me? Babu komai. Ko matarsa ce tana cikin wacce za ta ja kaya da yawa, kuma ta bakanta masa rai, sai ce kawai ya juyar da duk wannan. A mu musulunci ba haka, ƙarra suna yi. Yanzu ƙarra ne zai mutu a ƙasar Turai zai ce duk dukiyarsa gaba ɗaya, ko ta karansa, ko ta wani shirmere. Mu babu wannan. Dole ya zama an sanya ta a kusurwa mai kyau. Kuma masu hali suna wasiya. Kai wasiya cewar kusurwa kaza a taimaki marayu, a taimaki da'awa, a taimaki kaza, ai kaza. Amma mu ba sa yi masu dukiya sai kaɗan. Rabi'a na gaba na hudu na ƙarshe, annal wasiyal ja'ira batila marjuda. Wato mummunar wasiya munguwa, to wannan za a maishe da ita, ba za a karɓe ta ba. Sai wanda ya yi wasiya wato marar kyau, ba za a karɓe ta ba. Misali, iya abin da ya mallaka gidan da yake ciki. To kuma sai wasiya cewar ne, gidan nan ya ba wani yaransa wanda ba ɗansa ba misali, ko ya ce ma ɗansa, wani ɗansa na cikin sai ce ya ba shi. Annabi ya ce kuma la wasiyata lil waris, mai cin gado ba a masa me, baya cikin waɗanda ake musu wasiya. To kawai saboda ɗan shi yake kyautata masa, abu ne mai kyau, ɗa yana kyautata maka, amma dai sauran ma dole suna da haƙƙi. Haka mutum ya ce gidan da yake ciki shi ya ba wani, duk wannan babu kyau. Haka mutum ya zama yana da ilimi na wato ainihin wasiya. Daga cikin rashi da aka yi, akwai rashin ɗaya daga cikin iyayen ƙasa, shugaban ƙasa da ya yi shekara 8 ko Muhammadu Buhari, an ce ya yi wasiyar duk wanda ya ba daidai ba, ko da gaske ne ana dai rubuta cewa da ya fi masa. Ko to in ta tabbata da gaske ne, muna roƙon Allah da farko ya fi masa, mu ma kuma mu ya fi masa a matsayinsa na shugaba. So da yanzu in baka yafe masa ba, ba zai amfanar da kai ko ya cutar da kai da wani abu ba. Kai ma kuma kana fatan Ubangiji Ta'ala ya mi yafe maka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yake shi a ranar alkiyama, Allah zai zo da wasu mutum biyu, sai ɗayan ya cuci ɗaya, sai Allah Ta'ala ya ce wane ya cuce ka, za ka iya yafe masa? Ya ce in yafe masa ya zai, shi ma yana so ya ɗan samu abin da zai karkata ya tafi aljanna. Sai Allah ya sa a nuna wanda aka zalunta ɗin wani gida na alfarma, gidan aljanna. Sai a nuna masa a ce wancan gidan na siyarwa ne, shi wanda aka zalunta. Sai ya ce ya Allah, wa yake da kuɗin da zai sayi wannan gidan? Sai ya ce kai. Meye kuɗin? Ya ce in ka yafe wannan shi ne ka sayi gidan. Sai ya ce na yafe masa. Sai a ce to ka riƙe hannunsa duk ku tafi aljanna. Kina Allah Ta'ala yana son yafiya, yana son masu yafiya. Da haka shi dai tasa ta ƙare, muna da Allah Ta'ala ya yafe masa. An sha wuya ka, yawa an sha wuya, duk tenuwan da ta sojan da ta wannan, mu ba mu ga ta sojan ba, amma dai wannan ɗin ma an sha wuya. Amma ɗan adam ne, shugaba ne, ijtihadi yake, abu ne da yake tunanin gyara ne, kuma sai ya zamo illa, wasu suka cutu. Amma dai muna fata Allah Ta'ala ya yafe masa, mu ma kuma mun yafe masa. Muna roƙon Allah Ta'ala wannan yafiya da muka masa, mu ma ya zama sanadiyar Allah Ta'ala ya yafe mana. Ubangiji Ta'ala dukan waɗanda suka rasu, iyaye da malama, duka Allah Ta'ala ya ji kansu da rahama. Mu kuma Allah Ta'ala ya kyautata ƙarshenmu. Allah Ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa da rayuwarsu take tsayi, ayyukansu yake zamowa na ƙwarai. Ubangiji Ta'ala damuna da ta fuskanto mu, Allah Ta'ala ya sadar da mu da dukkan alkhairan cikinta. Allah Ta'ala mun binne, Ubangiji Ta'ala ya fitar mana da alkhairi. Duk waɗanda suka yi shuka, Ubangiji Ta'ala ya tsare mana shukar mu, ya tsare mana amfanin mu. Allah Ta'ala ya sa mana albarka a noman mu. Allah Ta'ala ya sa mana albarka a damunar mu. Ubangiji Ta'ala dukkan fitintunu na rayuwa da waɗanda suke damun mu a wannan ƙasa, Allah Ta'ala ya yaye mana. Allah Ta'ala ya sa mu gama lafiya. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله آمين يا الله